a ranar Talata, inda ya kira ƙudurin da cewar mai ɗan karen tsada da rashin gaskiya, kuma wanda yake na ɓangaranci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. An yankewa wani mutum ɗan ƙasar Sudan ta kudu hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 7 bayan samun shi da laifin yi wa wata ƙaramar yarinya fyaɗe. Lamarin da ba a saba ba da ya shafi hukuncin fyaɗe a ƙasar da ke nahiyar Afirka. Laifukan fyaɗe da cin zarafi ba abu ne da ake yawan kai ƙararsu ba a ƙasar ta Sudan ta kudu, kuma ƙalilan daga cikin masu aikata miyagun ɗabi'un ake hukuntawa. Amma hukuncin da aka yanke a kan wasu sojoji biyu a bara bayan sun yi ma wata mata fyaɗe a garin Yal ya haifar da ƙwarin gwiwa ga masu fafutuka. Yayin da yake yanke hukunci a Boy, babban birnin jihar Jonglei, a jiya Alhamis, alƙalin kotun ya ce za a biya iyalan yarinyar diya kamar yadda tsarin kotun dinka ya tanadar. Wanda ya aikata laifi zai biya yarinyar diya da suka kai da shanu guda 5 ko kuma kwatankwacin haka, kamar yadda tsarin dokokin dinka suka tanadar, in ji alƙali Yel. Shi kuwa lauya mai gabatar da ƙara, Mangian Nwanyi, cewa ya yi hukuncin ya yi daidai, kuma doka ta yi aikinta.
An jima kaɗan, harande zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na 2. Labari ya kai ga sashen Hausa na muryar Amurka cewa an sako wasu daga cikin ɗaliban kwalejin gandun daji da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a Kaduna. Wakilin mu Isa Lawal Ikara ya mana ƙarin bayani a tattaunawa da suka yi da Ibrahim Ka'almasi Garba.
To Malam Isa, me ake ciki game da batun sakin ɗaliban nan da 'yan bindiga suka kama?
To kamar dai inda ba za ka rasa ji ba, wato 'yan bindiga ne suka kai hari da misalin karfe 11:30 na dare na Alhamis a kwalejin horar da ayyukan gandun daji da ke yankin Mando a gundumar Afaka da ke karamar hukumar Igabi, wanda suka fasa makarantar ta baya suka kuma shiga inda suka ɗibi ɗalibai aƙalla guda 210 kenan. Domin bayan sun ɗibe su, wannan rahoto na fasa gurin ya sa aka kira rundunar soji ta ɗaya, wato one dip da ke wajen kawo a nan garin Kaduna da kuma yankin horar da sojojin sama da yake wuraren shi ma dai a wuraren Mando, wanda su ma duk suka haɗu suka bi waɗannan 'yan bindiga. Kuma an yi sa'a ko nasara na ceto aƙalla waɗanda aka sace guda 180, waɗanda suka haɗa da maza da mata. Cikin waɗanda aka ceto akwai mata guda 42 ɗalibai, akwai kuma maza 130, sai kuma guda 8 wanda ma'aikata ne. Amma har yanzu akwai mutum 30 waɗanda maza da mata ne, kuma suna can hannun 'yan bindigan, ba a riga an ceto su ba.
To Malam Isa, har yanzu ana ƙoƙarin ceto ragowar ɗaliban da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su, sannan kuma in haka ne sojojin suna cikin daji ne har yanzu suna ƙoƙarin fatattakar 'yan bindigan saboda a ceto su waɗannan ɗaliban. Sannan kuma akwai wani batun ko biyan ko kuɗi ko wani abu haka da isa 'yan bindigan ko suka sako su, ko kuma dai ƙarfin soja ne aka yi amfani da shi wajen ceto su kawai?
To kamar inda dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruna ya gaya mani ma labaru lokacin da muka je wannan makaranta, shine wato su waɗanda ake cewa suna hannun 'yan bindigan sun riga sun yi daji, saboda kuma sojojin sun riga sun bi su. Kuma waɗanda aka ceto ɗin guda 180 su ma magana ce ta bin da sojoji suka musu, saboda kasan idan ana maganar kuɗin biyan fansa sai idan waɗanda suka sacen sun samu natsuwa tukuna, tunda a lokacin da aka yi abin ne a lokacin jami'an tsaron suka bi. A iya cewa babu wani lokaci na zama da wata shawara da har za a ce za a iya biyan kuɗin fansa. Amma dai guda 30 da aka riga aka tabbata su, yanzu haka an ce sojoji, in ji shi kwamishinan tsaro, sun bi su daji, kuma suna can suna kokarin ganin su ma mutum 30 da suka rage an ceto su an dawo da su.
To Malam Isa, mun gode sai mun sake tuntubar ka mu ji halin da ake ciki.
To madalla Malam Ibrahim Ka'almasi, Allah ya sa mu dace. Nagode.
Isa Lawal Ikara kenan a hirarsa da Ibrahim Garba. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na 2.
Jami'a kasar Pakistan sun fada a yau Juma'a cewar wani abun fashewa ya tashi a inda ake haƙar ma'adanan kwal a birnin Balochistan, ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane shida. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewar tashin abin ya samo asali ne a sanadiyar taruwar iskar gas da ta yi. An dai fitar da masu aiki su biyu kafin fashewar, a cewar ma'aikatar watsa labarai ta China Xinhua. Mafi yawan wuraren haƙar ma'adanai a Balochistan suna da alaƙa da 'yan ƙasar ta China. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden da firaministocin Japan, Australia da India za su yi wata ganawa ta yanar gizo da ta shafi tattaunawa akan sha'anin tsaro a ƙasashen hudu, inda za su tattauna akan matakan daƙile tsarin ayyukan China a yankin Pacific da suka hada da matakan kariya na diplomasiya ga tsarin rigakafin China. Ƙasashen hudu za su kaddamar da gidauniya don tara kudade da za su ƙara azama wajen samar da rigakafin corona sama da biliyan ɗaya a cikin shekarar 2022 don kawo ƙarshen matsalar ƙarancin allurar a yankin, musamman ƙasashen kudu maso gabashin Asiya, a cewar wani na hannun damar gwamnatin Biden, inda yake shaida hakan a wata tattaunawa da manema labarai a wayar tarho jiya Alhamis. Taron ƙasashen hudu har sun kafa turbar samun kudade don samar da rigakafin, a cewar wani ma'aikaci, shi kuwa wani ma'aikacin gwamnatin ta Amurka, cewa ya yi ofishin ƙasa da ƙasa na agaji na Amurka ya fara aiki da ƙasar India da gwamnatin Japan har da ta Australia don ƙara yawan rigakafin, wanda yanzu haka hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince.
A gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara tabbatarwa sarakunan gargajiya cewa duk wanda aka gani da bindigan kila AK-47 a bindige shi, wannan babu sulhu da 'yan ta'adda wanda ya baiwa sati biyu da su ajiye makamai ko kuma a murƙushe su. Shugaba Buhari ya ƙara wannan hasken ne a ganawa da yi da sarakunan gargajiya na Najeriya. Mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro, Janar Muhammad Babaga na Mangono, wanda ke wurin taron, ya yi wa wakilinmu Umar Faruk karin haske a cikin wannan hirar.
Kowane shugaba guda ɗaya daga zon-zon sun fito sun yi magana. Shi jagoran sarkin musulmi ya yi magana cewa mutanensu suna neman mafita akan tabarbarewan harkan tsaro. Saboda haka suka zo su tattauna da shugaban ƙasa da manya-manyan jami'an tsaro. Shugaban ƙasa ya gaya masu cewa ba wai an zauna ana bacci ba ne, ya yarda cewa akwai wahaloli da suke ta kullowa, amma in aka tuna baya lokacin da gwamnatin nan ta shigo ai akwai abubuwa da yawa da muka tadda ana yi, amma a yanzu wayannan abubuwa kamar jefa bama-bamai da kuma mata wanda ake daura belt kananan yara na nakiya, duka yanzu wayannan abubuwan babu su. Amma duk ga haka wannan aikin shi shugaban kasa ya ce aiki ne na al'umma gabaki daya. Kwarai da gaske jami'an tsaro suna da haƙƙi, amma kuma al'umma da suke karkashin sarakunan nan su ma suna da nasu na bada bayanan sirri, kuma banda haka ma akwai local committee da muke da shi. To ya kamata local committee din nan su ne kamar na farko first line da za su tsare mutanen su. Saboda haka shugaban kasa ya ce shi ya riga ya ga sababbin shugabannin tsaro cewa ya ba su sati 6 abubuwa su canza duk yanda za a yi, a yi amfani da karfin tuwo duk wanda aka gani yana yawo da maka mai AK-47 da sauransu a bindike shi a take. Saboda me yasa za ka rike AK-47 kai ba jami'in tsaro ba ne? To ya yi magana cewa zai taimaka wa jami'an tsaro da masu ba da bayanan sirri, kuma ya yarda cewa ya kamata a sake duba tsarin nan a tattauna tsakanin sarakuna da jami'an tsaro. To na riga na daidaita da shi mai martaba sarkin musulmi nan da sati daya. Za mu zauna da shugabannin tsaro domin yau su ba su zo mitin ɗin ba. Su za su zo da abubuwan da suke gani ya kamata a yi, mu kuma a ɓangarenmu za mu fito da tsarin da muka ga cewa ya kamata a ɗauka.
To amma su sarakunan gargajiya suna da muhimmin rawa kamar da shugaba Buhari ya bayyana wurin taimakawa al'umma su na tattara bayanan su da bada haɗin kai domin informa da ke bayyana bayanan tsaro da ake ciki ga miyagun mutanen nan an ce suna da mummunan rawa da suke taka gurin ƙara haɓaka wannan ta'addancin kana jin sarakunan gargajiya za su iya bada gudunmawa wurin magance irin wannan matsala na al'ummar da ke baiwa goyon baya ga 'yan ta'adda
shi yasa nace shugaban ƙasa ya san cewa akwai buƙatar neman na'urori sannan muka tattauna da sarakunan gargajiya akwai tsarin da zamu dauka da su zamu zama tagwaye ne kamar Hassan da Husaini akwai abin da zamu yi ta bangaren office ina da office na DSS da sauran officeshin intelligence akwai alamu akwai ɗan bata gari a cikin wannan harkan amma ba abin da ba za a iya yi bane wai su kasashe a da suke da wannan matsala su Sri Lanka duk sun yi sun gama da wayannan mutanen to abin dole sai kana da kishin ƙasa da kishin al'ummanka su suka san mutanen da suke ƙasa-ƙasa can su ne za su iya nemo su nemo wani bayanan sirri game da mutanen nan
Umar Faruk Musa kenan a tattaunawarsa da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro General Muhammad Babaga na Mangono A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar lauyoyi ta bayyana damuwa game da yanayi da aka shiga a kasar bayan zagaye na zaben shugaban kasa a ranar 21 ga watan Fabrairu saboda haka ta buƙaci bangarorin siyasa su mutunta tsarin da doka ta shimfiɗa wajen neman haƙƙoƙi da suke zargin an tauye musu kamar yadda tafarkin demokradiyya ya yi tanadi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le bâtonnier a enregistré ces derniers temps des plaintes d'avocats dont les clients ont été interrogés.
A wata sanarwar da suka fitar a yammacin jiya Alhamis a ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa Bâtonnier Maître Boubacar Umaru. Lauyoyin sun fara ne da nuna rashin jin daɗin su a game da abin da suka kira toye ƴancin aikin lauya. Matsalar da ke kokarin samun gindin zama a yanzu haka a nan Niger a bisa la'akari da yadda kungiyar lauyoyi ta Baro de l'Ordre des Avocats ke samun korafe-korafen lauyoyin da ke zargin an hana musu samun sukunin kare mutanensu da aka garkame a kurkuku bayan tarzomar watsi da sakamakon zaɓe yayin da suka ce matakin kulle irin waɗannan mutane a gidan kason da ke nesa da alƙalin da ya kama su abu ne da ya saba wa yankunan kusantar da jama'a da mashara'anta Maître Muhammad Rabi'u Umaru shi ne mataimakin sakataren kungiyar lauyoyi ta ƙasa
kamar yanzu shishushin yana nan Yamai sai dauke su ya kai su ko filinge ko a kai su kutukale ko a kai su kwalo wannan taka doka ne bisa kan haƙƙin su saboda ya kamata a ce an aje su inda lauyoyin su za su rika gamuwa da su suna magana da su kuma inda lalle family din su za su rika kai musu ziyara saboda abin da ya kamata a kiyaye shi ne duk wanda ake tuhuma da laifi ko wani irin laifi ne matsayin ba mu shari'a ba yiwu a ce an kama shi laifin kaza dole sai an kai shurin mashara'anta an tabbatar da hujjoji akan shi
lura da yadda cece ku ce yake ƙara tsananta a tsakanin bangarorin siyasa a kowace safiya bayan fitar da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu yasa kungiyar Baro de l'Ordre des Avocats jan hankulan 'yan siyasa su gujewa bin son zuciya
harkoki na tahedi siyasa harkoki ne wanda an tsara sa kan doka ya kamata a yi kan doka saboda hanyar shari'a ita ce doka ta bada ba hanyar ta da zabar tsaye ba a cikin ƙasa akai a abkama wanda bai ci bisha ba
a tasa sanarwar da ya bayar a cikin daren jiya ta kafar labarai mallakar gwamnati alƙali mai kare muradun hukuma a kotun birnin Yamai ya bayyana cewa zuwa jiya 11 ga watan Maris mutane 652 ne suka shiga nan 'yan sandan farin kaya a sanadiyar zanga-zangar da aka yi fama da ita a birnin Yamai cikin su har da yara ƙanana kimanin 160 waɗanda kuma aka damƙa 135 a hannun iyayensu daga cikin waɗanda suka manyanta an wanke 183 yayin da ake tuhumar mutum 328 da aikata laifi daga ɗaya zuwa abin da ya zarce haka Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.